Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Alhamis 26 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, Amurka ta samu alƙalamu mafiya muni a rana guda na waɗanda ƙwayar cutar coronavirus ta harba tun bayan adadin da ta gani a watan Mayu, inda a ranar Laraba kaɗai ta samu kusan mutum 200 da cutar ta kama, adadi mafi muni da ƙasa ta fuskanta tun bayan ɓarkewar annobar. Haka kuma Prime Minister Sudan na ƙarshe da aka zaɓa bisa tsarin mulkin jam'iyya, Sadiq Al-Mahdi, ya rasu yana da shekara 84. Sannan kuma Afirka ta Kudu na gudanar da zaman makoki na kwanaki 5 don tunawa da waɗanda suka mutu sakamakon cin zarafi da ya shafi jinsi da kuma coronavirus.
To har ila yau a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne aka yi jana'izar tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Tanja Muhammadu, wanda Allah ya warasu a farkon makon nan.
Zada hantsi kenan a farfajiyar fadar shugaban kasar Niger, inda aka ajiye gawar tsohon shugaban kasa Tanja Muhammadu.
Yayin da aka gudanar da bukukuwan ranar yaki da cin zarafin jinsi, musamman ta fuskar abin da ya shafi yiwa mata fyaɗe, masu kare haƙƙin bil'adama sun koka da yadda ake samun tafiyar hawainiya wajen yanke hukunci ga waɗanda ake tuhuma da aikata fyaɗe.
Za a ga kes inda ya kamata shiga ɗaya biyu an ƙare shi, sai a ga yayi wajen shekara ana yi, har victim ɗin ya gaji dami dami da sauransu. Abinda kai ka san an yi abun, an tabbatar da ni, amma a yanke hukuncin ina.
To muna ɗauke da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni, sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Tasli za ta gabatar mana, da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Joe Biden ya gabatar da jawabin ranar cika ciki ko Thanksgiving a ranar Laraba, yana mai cewa ƙasar za ta tsallake wannan annoba tare da yin kira ga Amurkawa da su ƙara himma wajen yaƙar cutar coronavirus. Kalaman na Biden na zuwa ne yayin da Amurkawa ke fuskantar hauhawar adadin masu harbuwa da COVID-19 da ƙaruwar matsalar ƙarancin abinci. Duk da cewa masu kamuwa da ƙwayar cutar coronavirus ɗin na ƙaruwa a duk faɗin ƙasar, Amurkawa suna take ƙa'idojin kuma suna kan yin tafiye-tafiye don zuwa hutu. Zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Joe Biden ya buƙaci Amurkawa da su ƙara himma don yaƙi da yaɗuwar cutar. Kada mu miƙa wuya ga wannan annoba, na san za mu iya kuma za mu yi nasara a kan wannan ƙwayar cutar. Amurka ba za ta gaza wannan yaƙin ba, in ji Biden. A farkon wannan makon, shugaba Donald Trump ya bi al'ada da aka saba yi a fadar White House, inda yayin jawabinsa ya ce, a lokacin wannan rana ta cika ciki ko Thanksgiving, muna miƙa matuƙar godiyarmu ga likitoci, ma'aikatan jinya, ma'aikatan kula da lafiya da kuma masana kimiyya waɗanda suka yi yaƙi da ƙwayar cutar ta China. Muna kuma miƙa godiya ga allurar rigakafi da hanyoyin warkarwa waɗanda nan da ba daɗewa ba za su kawo ƙarshen cutar. To halin da ake ciki, miliyoyin Amurkawa sun fara tafiye-tafiye a wannan shekara yayin bikin ranar ta cika ciki don su yi ziyarci 'yan uwa da abokan arziki, duk da gargaɗin da cibiyar kula da cututtuka ta yi na su zauna a gida. Yau Alhamis ita ce rana ta cika ciki a Amurka, kuma miliyoyin Amurkawa na tururuwa zuwa filayen jirgin sama, tashoshin jirgin ƙasa da kuma hawa kan tituna don yin hutu tare da 'yan uwa. Duk da gargaɗin da manyan likitocin ƙasar da kuma cibiyoyin kula da cututtuka suka yi na zama a gida, amma da yawa ba sa bin wannan shawarar. Masana sun yi hasashen za a ga ƙarin masu kamuwa da cutar a duk faɗin Amurka gabanin bukukuwan Kismeti da na sabon shekara, saboda bukukuwa na cika ciki, kuma wannan a cewar masana wani abu ne da duniya ya kamata ta mayar da hankali a kai yayin da waɗannan bukukuwa ke ƙaratowa.
Ba gaida Hadiza wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne da jamhuriyar Nijar, inda a yau Alhamis aka yi jana'izar tsohon shugaban kasa Tanja Muhammadu a fadar shugaban kasar, inda ɗaruruwan mutane suka hallara domin yi masa ban kwanan ƙarshe kafin a yi sada gawarsa a garinsu na haihuwa wato Maina Sorowa da ke jihar Difa inda za a yi masa sutura. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mamuna Barma ya samu halartar jana'izar ga kuma rahoton da ya aika mana.
Zida hantsi kenan a farfajiyar fadar shugaban kasar Niger inda aka ajiye gawar tsohon shugaban kasa Tanja Muhammadu. Hukumomin koli da iyalai da dangi da amannan mamacin sun hallara domin yi masa bankwanan karshe. Bayan jawabin ban girman da tsohon Prime Minister Mamman Umaru ya gabatar, shugaba Isu Muhammadu ya rusuna a gaban gawar Tanja Muhammadu da nufin girmamawa kafin daga bisani ya isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalan mamacin. Manyan jami'an kolin kasar Niger na jiya da na yau sun halarci wannan taro da ya hada jana'iza da bukin karramawa. Tsohon shugaban kasa Muhammad Usman, wanda ya shugabanci majalisar dokokin kasa a tsawon shekaru 10 na mulkin Tanja, ya bayyana juyayi akan wannan rashi.
Wannan rasuwa ta Tanja lalle babban rashi ne ga wannan kasa tamu, saboda dai lalle president Tanja dan kasar Niger ne wanda ya bada duk abin da zai iya badawa ga wannan kasa, ga al'ummar ta. Ya yi bakin nashi kokari, sai dai mu ce kurum Allah ya ji kanshi, Allah ya mishi gafara, Allah ya ramshe shi, Allah ya bashi gidan aljanna. Jama'a Niger gaba daya da iyalinsa da dukkan kowa da kowa, Allah ya ba mu hakuri, Allah ya sa ya huta.
Shi ma shugaban jam'iyyar PNDS tarayya Bazoum Mohamed da ke sahun 'yan siyasar da suka je yi wa marigayi Tanja Muhammadu bankwana ya jinjinawa kamulin da yinsa.
Ya rike kasa da mutunci, akwai kalubalen da ya fuskanta, kuma alhamdulillah ya tunkare su cikin ɗaya wuce, kuma kasanmu lalle bata koma baya ba. Akasin haka ya rike ta cikin mutunci, wannan kuma ba za mu manta da shi ba, kuma shi ne Niger za su rike yau a tunanin da abin da ya yi.
Kulawar da tsohon shugaban kasar ta Niger ya baiwa jama'ar karkara tun yana soja har izuwa lokacin da ya ajiye kakinsa domin shiga harkokin siyasa sun kara masa kima da farin jini a idan 'yan kasa, inji wani dadaddan abokin tafiyarsa Ali Sabo kusa a jam'iyyar MNSD Nasara wacce ta dora Tanja akan karagar mulki.
Cikin jam'iyyar nan ina tare shi dare da rana, mun bi garuruka, mun je kasashen waje, muna tare tahiyya dubu, kuka dubu ya saurara, kan mu tashi daga gari ko da birni abin da sai na ji an ci ya gyaru. Na ce to muna da sa'a gobe wanga mutanen ya samu ikon kasar ga har Allah ya so ya samu ikon kasar nan.
Tsohon Prime Minister Mamman Umaru da ke magana cikin hawaye saboda yadda wannan mutuwa ta girgiza shi ya ce rasuwar Baba Tanja ba wai iyalansa kawai ta mayar marayu ba, 'yan kasa baki ɗaya ne suka fada cikin halin mareci saboda yadda ya sadaukar da rayuwarsa wajen ganin kasa ta ci gaba.
Ce a ta fami an konsolab da zefus hajiya laraba hajiya fati prive da tun afikshin da zanfa maryama da hadithullahi.
Daga bisani an nufi garin Maine Sorowa da ke jihar Difa da gawar marigayi Tanja Muhammadu inda za a yi masa sutura kamar yadda ya bada umarni a lokacin da yake raye. Kaunar da jama'ar Niger ke yi wa wannan bawan Allah ya sa wasu mazaunan birnin Yamai jerawa bakin hanyar da ke zuwa filin jirgin sama domin yi masa bankwanan karshe. Shugaba Tanja Muhammadu mai shekaru 82 a duniya ya rasu ne a ranar Talata 24 ga watan Nuwamba a babbar asibitin Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma da la'a gaida Sule, yanzu kuma ga labaran duniya a karo na biyu.
Amurka ta samu alƙalamu mafiya muni a rana guda na waɗanda ƙwayar cutar coronavirus ta harba tun bayan adadin da ta gani a watan Mayu, inda a ranar Laraba kaɗai ta samu kusan mutum 200,000 da cutar ta kama, adadi mafi muni da ƙasa ta fuskanta tun bayan ɓarkewar annobar. Zuwa ranar Larabar, fiye da mutum 89 ne aka kwantar a asibiti, adadin da ya sa aka shiga fargabar samun yaduwar cutar yayin da ake bikin cika ciki na Thanksgiving a yau Alhamis. inda jama'a za su yi tafiye-tafiye domin haduwa da 'yan uwa da abokan arziki. Jami'ai a jihohi da yawa sun sanya takunkumi don rage yaduwar cutar, kodayake kotun koli ta Amurka ta ba da umarni na ɗan lokaci don hana jihar New York tilasta aiwatar da wani shiri na takaita adadin mutane da za su shiga wuraren ibada a yankunan da cutar ta yi tsanani. Alƙalan kotu biyar ne suka goyi bayan ƙarar da majami'un Roman Katolika da wasu wuraren ibadar Yahudawa biyu suka shigar, wacce ke ƙalubalantar da wannan mataki da gwamna Andrew Cuomo ya ɗauka, yayin da hudu kuma suka nuna adawa da kuri'ar da aka kaɗa. Prime Minister Sudan na ƙarshe da aka zaɓa bisa tsarin mulkin jamhuriyya, Sadiq Al-Mahdi, ya rasu yana da shekara 84. Jam'iyyarsa ta Umma ta Ƙasa ta fitar da sanarwar a ranar Alhamis, inda ta bayyana cewa Al-Mahdi ya rasu ne sanadiyar kamuwa da ya yi da cutar coronavirus na makonni uku bayan da aka kwantar da shi a asibiti a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. A watan da ya gabata, gwajin da aka yi masa ya nuna cewa ya kamu da cutar ta coronavirus. An haɓar da Mahdi ne a wa'adinsa na biyu a lokacin yana Prime Minister biyu, bayan juyin mulkin soja da aka yi a shekarar 1989, wanda ya share fage ga tsohon shugaban ƙasar Umar al-Bashir da ya kwace mulki. Al-Bashir ya rike mulki na tsawon shekara 30 kafin shi ma aka hamɓarar da gwamnatinsa a bara. A duk tsawon canjin shugabancin Sudan, Al-Mahdi ya kasance mai tasiri. Cikin sanarwarta, jam'iyyar Umma Party ta ce da safiyar gobe Juma'a za ta yi jana'izar Mahdi a garin Udurman na Sudan. Afirka ta Kudu na gudanar da zaman makoki na kwanaki biyar don tunawa da waɗanda suka mutu sakamakon cin zarafi da ya shafi jinsi da kuma coronavirus. Zaman makokin ya fara ne a ranar Laraba, wanda aka ware domin tunawa da yaƙi da ake yi da cin zarafin mata a duniya, da kuma kwanaki 16 na gwagwarmaya da cin zarafin jinsi. Haka zalika, ƙasar ta Afirka ta Kudu tana cikin wani mawuyacin hali na ɓarkewar cutar coronavirus, wacce ta kashe 'yan ƙasar fiye da mutum 21,000.
Madalla gaida Hadiza Kyari. Yayin da aka gudanar da bukukuwar ranar yaƙi da cin zarafin jinsi a duk faɗin duniya, musamman ta fuskar abin da ya shafi wa mata fyaɗe, jami'an kare haƙƙin bil'adama sun koka da yadda ake samun tafiyar hawainiya wajen yanke hukunci ga waɗanda ake tuhuma da aikata laifukan fyaɗe. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ministan da ke kula da al'amuran mata a Najeriya ta yi kira ga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto da ta amince da dokar kare haƙƙin yara, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Muhammad Nasir ya aiko mana daga Bindin da Shehu.
In ni tsoron wa'annan abin, ina jin baƙin ciki don akan haka nan ma kullum innata in ta tuno da wannan abu, hawan jininta yana tashi akan nata ta cikin mugun yanayi, kuma ina fatar Allah ya sa ta yafe min.
Wannan wata yarinya ce matashiya a Sokoto wadda ta taɓa faɗawa tarkon masu cin zarafin mata ta hanyar fyaɗe, wadda har yanzu kimanin shekara ɗaya da aukuwar lamarin, amma tana jaraɗaɗi halin da ta shiga. Irin waɗannan matsalolin, a cewar jami'in kula da kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa mai kula da Sokoto Halilu Tambari Ahmad, suna faruwa saboda watakila fatara ko kuma rashin wayar da kan jama'a, waɗanda wani lokaci idan an je nema musu haƙƙinsu abin ya riƙa tafiyar hanwainiya, musamman a wuraren shari'a.
Yana cikin abin da mun ka ce ana delaying na yin waɗannan hukunce-hukuncen, shi babban matsalar da muke samu, wanda insha Allah mun tattauna da shi Chief George da mi muna akan waɗannan problems din. Za a ga case inda ya kamata shiga ɗaya biyu an ƙare shi, sai a ga yayi wajen shekara ana yi ne, har victim in ya gaji dami da sauransu. Abinda kai ka san an yi abun, an tabbatar da ni, amma a yanke hukuncin ina.
Bisa ga damuwa da halin da irin waɗannan mutane suka samu kansu, yasa matar gwamnan jihar Sokoto Maria Aminu Zaid Tambol, lokacin da take kaddamar da shirin yekuwa akan hana cin zarafin jinsi ta hanyar gidauniyarta, ta samar da tallafin kuɗi ga waɗanda suka fuskanci irin waɗannan matsalolin don su sauƙaƙa musu halin rayuwa da kuma ba su damar su masana'o'i domin kyautata rayukansu a nan gaba. Mariya ta ce haka ma za a ci gaba da bibiyar waɗannan mutanen da suka samu wannan matsalar, da mai tabbatar da cewa sun ci gaba da zama a cikin al'umma ba tare da ana nuna musu ƙyama ko kuma tsangwama ba. To ko me waɗanda suka samu wannan tallafin za su ci?
Hawawa Aliyu Garanga. Ubangiji Allah ya saka da alheri, Allah shi ƙara ɗaukaka su.
Mun gode kuma muna ƙara godiya.
Duk akan wannan batun, ministan lamuran mata ta Najeriya, Folin Talent, ta zo a Sokoto inda ta gana da kungiyoyi da hukumomi daban-daban har ma ta je majalisar dokoki ta jihar Sokoto.
Muna roƙon House ayi passing Child's Rights Act da VAP Act. In Sokoto ta kasance a cikin state wanda ta domesticating Child's Rights Act da VAP Act. Kuma sa samu maza da mata ta so su zama champions su yaki masu fyaɗe.
Lamarin fyaɗe ko cin zarafin bil'adama abu ne da ke ci gaba da aukuwa a yankuna daban-daban a Najeriya. Duk da kokarin da hukumomi da kungiyoyi ke yi na ganin cewa an shawo kan wannan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet. Wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Aisha ta sani da shirinmu na gaba.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraron mu a cikin wannan shirin zamu kokarin amsa tambayoyin masu sauraro ne game da zazzabin lasa me ke kawo zazzabin lasa alamomin cutar da kuma uwa uba menene rigakafin don amsa waɗannan tambayoyi wakiliyar mu Hawa Umar ta zanta da Dr. Lawal Isa Tahir kwararren likitan yara da ke Abuja sai ku matso kusa ku ji amsar tambayoyinku da ya danganci zazzabin lasa.
Masu saurare barkamu da wannan lokacin. Cutar zazzabin lasa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral fevers, wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini, kuma kwayar cutar lasa virus ita ke kawo wannan cuta.
Da wasu alamomi ake gane cewa mutum ya kamu da ciwon zazzabin lasa.
Da farko cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro, babu wani matsananciyar wata matsala sai dan zazzabi haka ciwon kai, mutum ya ji ya gaji ko ya ji tsokokin shi suna ciwo, baya son ya ci abinci da sauransu. Wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan. Daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara, zazzabin ne ya kasance ya yi tsanani sosai. In aka gwada zafin jikin ma'aunin Celsius ya kan iya kai wajen 39-40 abin da ya sama, kuma sai ya kasance idanu sun yi ruwan dorawa, sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci ta baki har fata jiki, sai ya kasance wani lokaci idan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga, ko ya kasance mutum ma dai ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba.
Kai bayanin cewa wasu kwayan cuta wato virus ke kawo wannan zazzabin lasa, su kuma me ke haddasa waɗannan kwayoyin cuta?
To waɗannan kwayoyin cuta suna rayuwa wani beran nan kuma yana da dan bambanci kadan da beran gida, yawanci beran daji ne. Yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai sosai, shi yasa ake ce mai multimammate. Sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama, garuruwa da dama zaki ga idan kina tafiya akan hanya mutane suna shanya abinci a bakin titi. Wani lokacin dalilin da yasa kenan sai beran nan ya shigo ya kokarin cin abincin nan, sai ya fitsari a wurin nan, sai ya kasance fitsari ya hadu da abincin. Wani lokacin kuma saboda ana kona dajijjuka da sauransu, bayan sai ya kasance sun fantsama sun shigo cikin gari. To suna haihuwa, matukar haihuwa cikin dan lokaci kankani suke hayayyafa, sai kasance idan fitsarin su yazo ya hadu da wani sanadi na abincin dan adam sai ya shigo cikin jama'a. To kuma dan adam idan ya kamu shi ma kuma zai iya ba wani mutumin, sai kasance ta yadu kenan ta wannan hanya.
Misali da kai bayani ko mera yayi fitsari akan abinci aka zo akai amfani amfani da wannan kayan abincin. Shin cutar tsawon wani lokaci take yi a waje kafin ta mutu?
Takan dan rayu na dan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin, shi yasa take da saukin yaduwa. Sannan kuma idan mutum ya kamu da ita din sai ta dan dauki, takan iya daukar lokaci ba ta nuna ba. Wasu tana iya nuna a cikin dan kankanin lokaci, kwana biyu zuwa kwana biyar, amma takan iya kai har sati uku ba ta nuna alama ba a jikin mutum. Sannan kuma a lokacin da take jikin shi dinnan zai iya yada ta ba tare da an sani ba.
Kamar cuta wasu hanyoyi mutumin da ke dauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a?
To shi ma zai iya kasancewa ko ta duk wani abu, ko yawo, ko jini, ko majina da sauransu, ko ta fitsarin kamar shi ma yadda wancan daira yake iya fitar da ita ta wani hanyar da ruwa da jini zai iya fitowa, zai taba mutum zai iya yada ta. Saboda haka zai iya misali amfani da bandaki ya taba handle din mabudin kofa, wani ya shiga ya taba shi ma bai sani ba, sai ya kasance an yada ta cikin al'umma, shi yasa take da saurin yaduwa cikin al'umma.
Shin cutar zazzabin lassa kan shafi yaran da suke cikin ciki?
Idan mahaifiya ta kamu da cuta zai iya yiwa jariri ya samu, saboda yadda alakar ta da jaririn na. To amma mafi yawanci irin wannan da wuya ta rayuwar da har za ta iya mahaifiyar yaran. Matukar ta kamu da wannan cuta har cuta ta kamu, to da wahala har ta iya haife yaran zai kasance, saboda kin ga yadda suke bala'in zubar da jinin nan. Tashi hankali ne, jini ne zaka ga yana zuba kamar famfo. Da wahala ko ita din ko jaririn su kai labari a irin wannan hali.
Ne cewa cuta ce wadda take da hatsari kuma take da saurin yaduwa. Shin tana da rigakafi?
To gaskiya rigakafin ta na farko shine daukar matakan kare tsaftar abinci, sannan kauda waɗannan beraye, sannan yanayin yadda mutane ke shanye abinci da abubuwan da ake amfani da su wurin abinci a bakin titin nan da kone-konen daji da ake koro berayen nan suna shigo cikin gari, sune abu na farko da za a yi. Ya kasance wanke hannu, mutane suna wanke hannu matuka, a rinka rufe abinci da duk abin da ake amfani da shi wurin abinci. Misali kayan kicin an amfani an wanke su, to a rufe su yadda kada beraye su samu damar da za su mu'amala da wurin. Abinci a rinka rufe shi, ruwan sha a rinka rufe shi, a kuma kare yadda ake samun ruwan shan, kamar misali rijiyoyi ya kasance suna da marafaye da sauransu.
Aya za mu kwatanta yawan yaduwar cutar a Najeriya?
To a Najeriya gaskiya ta kai matsayin annoba. Kwanan nan zaki ji jihohi da dama ana ta bayani saboda ta yadu, saboda ka tana da yawan gaske ta kai matsayin annoba.
Likita, wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi domin kare kansa daga kamuwa da wannan cuta?
To duk lokacin da aka yi zargin mutum yana da ciwon nan, kada ƴan uwa su ce bara a bar shi a gida, da bukatar a kai shi asibiti, don idan asibiti an tabbatar da cutar nan, to su din da suka yi mu'amala da shi akwai abin da za a iya taimaka musu da shi, sannan kuma a kare yaduwar ta daga cikin al'umma. Sannan ko yanayin yadda ake mu'amala da gawar wanda ya rasu da wannan cuta, akwai matakan da ya kamata a dauka. Yana da hatsarin gaske, don ko bayan mutuwar shi a dan ruwa da ko jini ko bayan gida zai iya yada cutar nan ga mutane.
Mafi yawanci akan ce duk abin da aka dafa shi kan kashe cuta, misali ma in ana zargin ko ruwa ba shi da tsafta, akan shawarci mutane su tafasa ruwan nan domin a bar shi sanyi kafin a sha. Shin ita wannan cutar wuta baya kashe ta ne?
Wuta za ta iya kashe kwayar cuta, to amma misali a ce an dafa abincin na abincin lafiya lau, amma kuma farantin da za a zuba abincin akwai matsala, to kin ga in aka zuba still in an ci za a samu matsala kenan. Saboda haka za a kula da tsaftar abinci da kuma tsaftar kayan mu'amala da abincin da kuma ta yanayin rufe kayan idan an wanke su, sannan a san dai da za a guji mu'amala tsakanin beran da al'umma.
To likita, za a iya cewa kenan cutar zazzabin lassa tana da kamanceceniya da cutar Ebola?
Tana da kamanceceniya da ita, shi yasa dukansu ake kiran su hemorrhagic viral fever, wato dukansu suna da yanayin kasancewar na ɗaya daya jinsi cutan virus ke kawo su, na biyu suna kawo zubar da jini, kuma suna kisa matuka, na uku kuma suna yaduwa cikin al'umma cikin kankanin lokaci.
Cutan nan tana da hatsari ga kuma saurin yaduwa, ga kuma illolin da take kawowa, don a lokuta da dama akan rasa rai ko kuma aka rasa mutumin da ya kamu da wannan cuta. Wani mataki hukumomin lafiya suke dauka a asibitoci domin wayar da kan jama'a game da tsaftar muhalli da yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar nan?
To a kullun zaki ga ana ta campaign akan kula da tsaftar abinci da sauransu, saboda yana kare cututtuka da dama a lokaci da tsaftar kadai za ta kare faruwar cututtuka da dama. Kuma zaki ga gidajen radio kamar naku da sauransu aina ta kokarin wayar da kan jama'a akan illar waɗannan cututtuka da kuma amfanin kula da tsaftar nan. Yana da matukar amfani.
Shin akan zo a warke har mutum ya rayu ya ci gaba da mu'amala bayan ya sha fama da cutar?
Akan samu wanda suka rayu, wasu su kasance sun samu matsaloli ko abin da ya shafi ji ko gani wani lokacin, tabin hankali idan ya kasance ya shafi kwakwalwa da sauransu, amma akan warke kuma a ci gaba da rayuwa. Takan iya haifar da matsala na dindindin, akan samu waɗanda sukan ci sa'a kuma su warke din ba ta bar musu wata matsala ba.
To da fata an gamsu, kuma za a kiyaye kai daga kamuwa da wannan cuta ta lasa. Godiya gare ki Hawwa Umar da Dr. Lawal Isa Tahir. Ni ce Aisha Tusle. Ku kasance cikin koshin lafiya.
To a gaida Aisha Tusle, yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email. Ku zamu fara ne da sakon Murtala Ibrahim Zangon Daura, wanda yake assalamu alaikum biyoyi Hausa. Ina bayyana takeici na akan bayyana jihar Katsina matsayin jiha ta uku wacce take cikin talauci, ganin yadda ƴan jihar Katsina 83 ne suke rike da manyan makamai a gwamnatin Buhari. Salam biyoyi Hausa. Albarkacin ranar yaki da cin zarafin da ake ci gaba da yi wa iyayenmu mata. Muna kira ga babban zauren Majalisar Dinkin Duniya tare da gwamnatocin kasashen duniya da su hanzarta kafa doka mai ƙarfin gaske wadda za ta rinka yanke hukunci nan take ba da wani ɓata lokaci ba ga dukkanin wanda aka kama da laifin keta mutuncin yaya mata a cikin birane da ƙauyukan ƙasashen mu baki ɗaya. Sako daga Ali Usman Taka Lafiya da Sani Mai Langalange da Alhaji Zaidu Bala Kofa Sabuwa. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo, unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchin Najeriya, ya ce salam VOA Hausa. Tabbas matsalar rashin tsaro na nema ta gagara kundila a ƙasar mu Najeriya, musamman a yankin mu na arewa. Ina kira ga ƴan uwa na ƴan Najeriya mu dage da addu'o'in neman zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Shi ko Malam Usaini Dangote karaso daga jihar Yobe cewa yi salam VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa ta jihar Yobe, don mu mika sakon ta'aziyyar mu ga daukacin al'ummar Jamhuriyar Nijar bisa da tsohon shugaban kasar Malam Tanje Muhammadu wanda aka yi jana'izar sa a yau Alhamis. Da fatan Allah ya sa mutuwa hutuci a gare shi da ma al'ummar musulmi baki daya. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rajau, wanda ya ce to mun jiwe gwamnatin Najeriya za ta bude iyakokin kasar tamu da ta rufe na tsawon lokaci. To sai mu ce Allah ya sa hakan ya tabbata, domin dai jama'a sun ji a jikinsu sosai sakamakon rufe iyakokin da gwamnatin ta yi. A ƙarshe sai sakon Yakuji Matar Amadu Abace macin jihar Yobe, wacce ta ce zuwa ga VOA Hausa. A kullum ranar Allah matsalar taɓarɓarewar tsaro ƙara ƙamari take a arewacin ƙasarmu Najeriya, inda 'yan bindiga ke ƙaddamar da hare-hare ba gaira ba dalili akan al'umman da ba su san hawa babalanta na sauka. Suna kashe masu ƙarar kwana, suna ƙona gidajen mutane, suna maida bayan Allah 'yan gudun hijiran dole. Tabbas gwamnatin Najeriya ta gaza wajen kare rayukan al'ummarta da dukiyoyinsu. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Joe Biden ya gabatar da jawabin ranar cika ciki ko Thanksgiving a ranar Laraba, yana mai cewa ƙasar za ta tsallake wannan annoba tare da yin kira ga Amurkawa da su ƙara himma wajen yaƙar cutar coronavirus. Kalaman nan Biden na zuwa ne yayin da Amurkawa ke fuskantar hauhawar adadin masu harbuwa da COVID-19 da ƙaruwar matsalar ƙarancin abinci. Duk da cewa masu kamuwa da ƙwayar cutar coronavirus din na ƙaruwa a duk faɗin ƙasar, Amurkawa suna take ƙa'idojin kuma suna kan yin tafiye-tafiye don zuwa hutu. Zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Joe Biden ya buƙaci Amurkawa da su ƙara himma don yaƙi da yaɗuwar cutar. Kada mu miƙa wuya ga wannan annoba, na san za mu iya kuma za mu yi nasara a kan wannan ƙwayar cutar. Amurka ba za ta gaza wannan yaƙin ba, in ji Biden.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin ita Hadiza Kyari wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lenz Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance.